بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يبود برياق الله سبحانه وتعالى في إساك حد أمؤن سافيا سافيا لهدي 23 ذوات ربيع الأول shekara ta 1437 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda kuma shine 3 ga watan 1 shekara ta wato 2016 ko lissafin da ake kira miladiya. Kamar kullun, kamar da muka saba a safiya irin wannan ta Lahadi, muna karanta abinda Allah ya sawwaka daga littafin Ar-Rahiq Al-Makhtum dangane da sirran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da rayuwarsa, domin mu ƙara samun abin koyi cikin abinda ya shafi tamu rayuwar, wanda da'iman muke fata Allah sa mu dace da aiki irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tafiya akan hanyarsa har zuwa ƙarshen rayuwarmu. Darasin ƙarshe da muka yi, wanda ya kai mako 2 kenan ko kuma na 3 ne, haka ne, mun tsaya kan mas'alar abinda malam ya rubuta mana qabla arba'ati ayyam, kafin kwana 4 da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman abinda ya faru ranar Alhamis kenan na maganar umarni da a rubuta, ya kawo masa kai a kawo masa abin rubutu domin ya rubuta wani abu da bai faɗi ko menene ba. Kuma bayan fara maganar wani mako can, makon ƙarshe dai da muka yi darasinmu na ƙarshe, mun yi magana ne akan iya wannan matsalar, kuma dai mun ambata cewa iya wannan ɗin zamu ambata. Yau zamu ci gaba da littafinmu inda muka tsaya, zamu tashi inda ya ce wa Ausa zalika al-yawm bi thalatha, haka ne ko? Yawa, yace wa Ausa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya zalika al-yawma, a wannan ranar, bi thalatha, da abubuwa guda 3. Ausa bi ikhraj al-yahudi wan nasara wal mushrikin min jazirati al-arab, daga cikin wasiyar da yayi cewa a fitar da yahudawa da kristoci da mushrikai daga jaziratul arab. Mun san dai jaziratul arab, annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin rasuwar nan tasa, kafin rasuwarsa da kwana 4, ya bada wannan wasiya cewa lalle kar a bar wani mai addinin da ba musulunci ba a wannan area. Wa ausa bi ijazatil wufudi, ya kuma yi wasiya cewa tawagogi da suke zuwa daga kabilu daban-daban suke zuwa da niyyar musulunci, to irin abin da ya saba ba su na kyautayi da yakan kyautata musu, ya ba da kyautar wani abu, to a ba da irin wannan kyautar yadda ya saba yi, shine a ba su ijaza. Ijaza na ana nufin hadaya da ya saba bawa irin waɗannan baki idan sun zo, binahwi ma kana yujizuhum, da kwatankwacin abin da ya saba bayarwa. Mun ji 2. Amma thalithu, amma abu na 3, fanasiyahu rawi, mai riwayar ya manta. Wannan wurin ma yana cikin wuraren da a rubuce-rubucen masu addinin Shi'a sukan kawo wani abu na suka da kokonto akan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sukan sahabbai, suna cewa wannan abu ne an ba da wasiya, umarninsa an ce ai wasiya a kansa, amma sahabin da aka gaya wa matsalar wai ya manta, in ba san makirci na sahabbai su ɓoye haƙƙin Aliyu ba, za ka abin da aka ce musu shine maganar Aliyu ne, suka ɓoye shi yasa suka ce sun manta. Kaga dai ba abin da yake da alaƙa da wannan maganar a cikin yadda lafazin hadisin yake. To amma tunda su duk abin da suke karantawa da sira da hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam suna karantawa ne da niyyar neman laifi shi ko neman laifi ba wahala ne da shi ba in kana so kawai daga ganin wannan gun sai suka ce to dan me ma shi sahabin da aka ga mu wannan abin ya manta shine malamai a cikin takaitaccen abu dai ba sai mun tsaya akan wannan matsalar ba ita ma malamai suka bayyana musu amsa cewa wa ya ga muku sahabin ne ya manta wanda ya manta wannan abun shine Sa'id ibn Jubair tabi'i dalibin Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas ya ga masa sahabban sun ji abun na uku shi Sa'id ibn Jubair da yazo ga wa nasa daliban daga ban shine ya manta abu daga ba sahabbai ne suka manta wani abu ko suka boye da gangan ba wannan shine abin da malaman hadisin suka tabbatar daga mantuwar daga Sa'id ibn Jubair da ya ruwaito hadisin ne daga Abdullahi dan Abbas inda asalin hadisin na raziyatu yawmin khamis kamar da ake kiransa na Ibn Abbas to sai ke cewa wala allahu watakila kuma da matan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya rasu wanda suka ji maganar nan a wurin sa ina suke a lokacin da ake riwaya ba sa nan don haka shi wanda ya ji wannan magana shi kadai da ya manta ta dole ba da za a same ta shi yasa malamai suka ce wala allah kaza wala allah kaza sai su dubi sauran abubuwan da ya himmatu da su a waɗannan kwanakin su ce kila abu kaza yake so ya faɗa kila abu kaza yake so ya faɗa musamman daga cikin waɗannan abubuwa ya faɗi wasu kafin wato ko in ce bayan wannan rana ta alhamis shine malami yake cewa wala allahu alwasiyatu bil ittisami bil kitabi was sunna la alla abinda shi Sa'id ibn Jubair ya manta shine wasiya cewa a riko da qur'ani da sunna au tanfidu jaishi usama ko kuma azartar da rindinar da usama annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada shi ya tura shi dan ya karu dan ya yaki rumawa duk wannan zai yi auhiya ko kuma ita ce as-salatu wa ma malakat aymanukum wanda ita ma ya fade ta mun fahimci ne duk malamai na cikin abubuwan da suka yi ta fada la alla kaza zai fada la alla wannan zai fada amma dai babban abu shine wanda ya manta ba sahabin bane ballantana a ce kutungula ce da tsare-tsaren yin makirci kamar da su bakin su baya jin nauyin ya faɗi wannan dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam والنبي صلى الله عليه وسلم مع ما كان به من شدة المرض من ذا الله صلى الله عليه وسلم وتارد أبندا يكسن شيد شي نا سنن رش اللافية كان يسلي بالناس ما أنا دك سنن رش اللافية نندي دامو من ذا الله صلى الله عليه وسلم أوان تلوك شي شي كي ومتاني سلا جميع صلواته دك ننصلو لنسا حتى ذلك اليوم حلو النموني نا الهمس kwana hudu suka rage Allah ya karbi ransa shike yin sallah yawmul khamis qabla alwafati bi arba'ati ayyam wa qad salla bin nas dhalika alyawm wannan rana yayi sallah da mutane salatul maghrib ku rike ranar alhamis annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallar maghriba da mutane shine liman fa qara'a fiha bil mursalati urfa a wannan ranan ne ya karanta المرسلات والمرسلات عرفة أسورة أسل المغربة دوبه قباشي للافية أما يكرنت والمرسلات عرفة أتكين سل المغربة وعند العلماء وعند العشاء وعند العشاء زاد الثقل المرضي لو كسن سل العشاء نوين شيو سيسأل أنت نوين شيو سيكالة سألني بحيث لم يستطع الخروج الى المسجد يد بي ايه فتوى با غاشي فا داكي زي بوطي سيشي غا مسلاتي حكا تقالي مسلاتي نيكي لكن عائشة رضي الله عنها كمر دقنان يد انا قوتن تاموكو يد مسلاتي نيكي كمر ادوكا نني القبلة اند بكي غبس كالده شو مسلاتي النبي صلى الله عليه وسلم القبلة تنا كلم قدوني اند مكة تكي تو داكي منزع الله صلى الله عليه وسلم غا القبلة حكا to nan kuma ɗakin Aisha daidai inda arewa ke mun fahimci abin to kuma daidai inda ɗakin Aisha yake akwai kofa labule ne tsakanin sa da cikin masallaci zai iya budawa ya leko cikin masallaci zai shigo kawai kuma ayi sallah tare da shi mun fahimci abin to amma a ranan nan da bayan ya sallar magriba ya koma ciki yana kwance sallallahu alaihi wasallam jiki ya tsananta bai iya fitowa sallar isha'i ba to shine حتى بحيث لم يستطع الخروج إلى المسجد. قالت عائشة عائشة رضي الله تعالى عنها وانا لبارن بامي بادي شي سيئتا لكن تأكي تشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله صلى الله عليه وسلم يشي أصلى الناس متاني سين صلى ني أنا وجماعة سين صلى قلنا سيمك شي دشي لا يا رسول الله بأي صلى بأ وهم ينتظرونك سنة نسنة تجرنك كفتو أي صلى إشائي كينكو. قال سيتي ضعوا لي ماء في المخضب كسن يامن ونلوى أسن يامن لوى أتكين كتنية سامو كتنية أسامو لوى أتكي. ففعلنا عائشة تتي سيموكي هكا فاغتسل سيوانكا يسأل لوى أتكين سدومي سامو نساني سني فذهب لينوء sai ya zabura domin ya karkata zuwa miƙewa ya nu ma'ana liyamila liyaqum dan ya miƙe ya karkata zuwa miƙewarsa da yasa ba in mutun zai miƙe ai sai ya dan karkata sannan sai ya miƙe sama ko to wannan karkatar ta niyyar tsayuwa ita ake ce ma liyanu'a da tanu'u bihi a bil usbati ulil quwwa da yake ba kadar annabi sallallahu alaihi wasallam yana maganar makullin taskar wane ne wannan karuna inna karuna kana min qaumi musa cikin suratul qasas karshenta da Allah madauki ke ba mu labari ko ya faɗi cewa mabudin taskar sama sai yayi nauyi ya sa mutane masu ƙarfi ma'abuta ƙarfi sai sun karkata wajen miƙewa kafin su daga makullin shine ma'ana liyanu'a saboda nauyin sa to wannan kalmar da ita ce mana da ya zabura domin ya miƙe tsaye fa ugmi alaihi Allahu akbar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ma ya same shi miƙe wannan sai ta gagara sai su ma thumma afaqa sannan sai ya farfado ya dawo fa qala sai ya ce asallan nas kudu bale huga hankalinsa duk yana kan sallan mutane sun yi sallah wa waqa'a thaniyan ya sake faduwa thaniyan wa thalithan hasau uku karo na biyu ya fadi garin miƙewa ya koma ya fadi ya sake karo na uku ma waqa'a fil mirati alula wato irin yadda ya fadi a karo na farko min al-ikhtisali ya aikata abinda ya aikata yayi sake yin wanka thumma al-igma' kuma sannan dai wannan wato abin nan tafiyar hankali ya sake zuwa masa ma'ana ya suma suma ya sake zuwa hina ma arada an yanu'a yayin da nufin ya miƙe fa arsala ila abi bakr an yusalliya bin nas da fita ta gagara ya tabbata ba zai iya fitar ba kun ga dai an gwada har sau uku sallallahu alaihi wasallama yana komawa yana faduwa sai ya ce aje a gaya ma sayyidina abubakar yayi wa mutane sallah fasalla abubakar sai sayyidina abubakar yayi wa mutane sallah tilkal ayyam wadannan kwanakin 17 salata fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam sallah 17 sayyidina abubakar yayi a matsayin liman alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan da ransa sallah nawa 17 وهي صلاة العشاء من يوم الخميس كفهمت صلى العشاء ترانا الخميس wannan dai da ta gagara a fito din wa salatul fajr min yawm al-ithnin da kuma sallar asuba ta ranar litinin inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu kun gani wa 15 salatan fi ma bainaha da kuma sallah 15 a tsakanin haka kun ga tunda dama saura kwana hudu ne a wannan abu ya faru bai iya fitowa isha'i ba kaga annabi sayyidina abubakar yayi sallar isha'i ran alhamis yayi musu asubar juma'a yayi sallar juma'a yayi la'asar juma'a yayi magharibar juma'a yayi isha'in juma'a yayi sallar asubahin asabar azhar asabar la'asar asabar magharibar asabar isha'in asabar sannan asubahin lahadi ko azhar na lahadi la'asar na lahadi magriba din lahadi da kuma isha'in lahadi sai alfijir ta ran litinin mun fahimci abin sallah 17 to bayan wannan me faru وراجعت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أو أربع مرات عائشة رضي الله عنها تقوم ورمان ذن الله صلى الله عليه وسلم تنا مراجعة مراجعة أنا شيني وقال نولا مسا وتشاور ونتنانين دين يتشند شاورة شيني ما نم مراجعة هرما لميسن كفا هجا دوانا أكن شوا يا هلتا idan shugaba ya faɗi wani abu an ga wata shawara daban a iya masa magana ba laifi bane domin da laifi ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ta mun fahimci abin ta bangaren kawai kattai magana da yake ki mana shiru amma abin da ya faɗa mata ba akan wannan bane kawai ya nuna wani hali ne kamar da zamu zo mu ci to sai ta me ye dalilin da yasa ta zo da wannan shawara ku saurari wannan wurin sosai abin da yasa ta zo sai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana li yasrifa al imamata an abi bakr dan ya dauke ya kawar da wannan limancin daga Abu Bakar ita abinda tazo ta roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan hatta la yatasha'ama bihin nasu dan kada mutane su canfa shi ko su dauki wani tunani marar kyau a kansa abinda take cewa shine ya rasulullah wannan umari da kace sayyidina Abu Bakar ya salla shi fa mutun ne mai rauni ma'ana raunin zuciya da yawan tausayi ba raunin tsayawa akan ra'ayi ba mutun ne mai karfin zuciya kamar da zamu zo mu ga irin matakin da ya dauka bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan yana karatun sallah ba wahala yayi kuka to shine Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita tana ga da an ce Umar ya sallah a kyale Abu Bakar domin kada mutane su ga yana sallah yana yawan kuka su ji wani abu na damuwa kun fahimci wannan zance yanzu wanda hira ta shirme da shi a suke ambatawa da gani sabai idan da Aisha so take babanta ya kwaci mulki za ta zo ta wannan zance kaga ita zancen ta shine saboda saurin ko yawan kuka da yake a sallah to a canza a sa sayyidina Umar amma da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya yanke shawara sala Allah Umar ni ma aka bashi akan haka fa aba sai ya ki wa qala sai ce da ita inna kunna la antunna sawahibu yusuf ku ne dai mata haka kuke kamar yadda mutanen mata zamanin Annabi Yusuf suka yi tajiya da shi ya ce kaza su ce kaza ya ce kaza su ce kaza haka kuke mata kuma muru Abubakar falyusalli bin nas ku je ku umarci Abubakar shi zai sallama mutane to kuma haka aka yi ta hakura aka je sayyidina Abubakar ya ci gaba da sallah wannan abin da ya faru ko abin da malam ya so ya gaya mana kenan dangane da abin da ya faru a ranar Alhamis a kwana hudu kafin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai qabla thalathati ayyam kwana uku kafin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu guda ɗaya kawai malam ya so ya gaya mana anan yace qala jabiru جابر بن عبد الله الأنصاري ياتي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث في wannan yana fadar gurgurdan abinda aka fada a riwayoyin ba a nufin cewa a ranar ba abinda ya faru ba sai wannan amma iya abinda aka samu riwaya akan sa shine wannan جابر بن عبد الله ياتي manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin rasuwarsa da kwana uku yana cewa ala la yamutu ahadun minkum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah ku saurara kada wani daga cikin ku ya mutu sai face yana halin kyakkyawan zato ga Allah wannan hadisi babba ne ta bangaren alakar bawa da Allah subhanahu wa ta'ala yana cikin abubuwan da Allah baya so yake kyamarsu kuma Allah yake fushi da su dangane da bawansa bawa ya zama yana wa Allah mummunan zato dangane da Allah shine kai aikin kirki kullun ka fi karfafa bangaren cewa Allah ba zai karba ba, kai zunubi kai ta karfafa gefen cewa Allah ba zai yafe maka ba, in ka go mutuwa kai ta karfafa gefen cewa Allah zai azabtar da kai, wannan Allah baya son sa. Kai dinwa abinda ake so ka hangake ba, kai baka isa ba har ya zama kana da wani muhimmancin da zaka ce ka fi karfin ko ka kai zunubin da Allah madaukaki ba zai iya yafe maka ba. Shi yasa Allah baya son mutum ya rika irin wannan maganar, ni na shiga uku na halaka laifin nan da nayi ai har abada ma Allah ba zai yafe mun ba, Allah baya son wannan. Kai meye kai a cikin masu zunubi da har zaka faɗi wannan magana, kuma ba kanka aka fara zunubi ba, kullum an fi son mutum ya zama zuciyarsa tana kyakkyawan zato ga Allah cewa ina sa ran Allah ya gafarta min, ina fata Allah ya yafe mun, laifin nan dai ba ni na fara ba amma ina fata ya Allah ka gafarta min, kullum ka sa ran cewa Allah yana son ka, Allah baya son ka sanya kanka cikin makiyansa. Ko kana laifi ka riƙa kaddarawa a zuciyarka rahmar Allah ta fi faɗi, shi fa yake fa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana cewa Allah madaukaki ya faɗa inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmata ta rigayi fushina, ma'ana rahmar ta riga ta tabbata ita ce tafi ƙarfi, ita ce mai aiki akan fushi, fushin yana zuwa dan dai a tabbatar muku cewa kada ku je ku ta yin abubuwa da ku ga dama, Allah yana fushi da wanda ya bata masa, Allah yana fushi da wanda ya cika yawan sabo, amma kuma duk da haka komai fushin Allah akan wani idan ya tuba Allah na karɓar tubansa, kuma Allah ya gafarta masa ya koma kaman bai bace. Allah madauki ya mana rahma. Ku duba dai mutumin da ya kashe mutum 100 ko ya kashe mutum 1 har 99, mutum 1 fa idan ka kashe mutum 1, idan mutum ya kashe shi ba zan ce kai ba, mutum 1 idan wani ya kashe, mai Allah madauki ya faɗa a kansa, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima, wannan fa ita ce shine sakamakon sa, wa'idi ne mai tsanani da Allah ya masa. To sai ya kashe 1 zuciyar ta siki, ya kashe na 2, ya kashe na 3, yayyayyai har 99, sannan yazo yana neman ya tuba. Wani malami ya ce masa ai ina Allah ai ba zai yafe maka wannan ba, wani malami mai cewa malami ne alhali bai san rahmar Allah ba, jahili, sai ya ce tunda ba zan samu rahmar Allah ba rin karasa da kai, sai kashe shi. Ya je ya samu wani malamin da yake shi kuma malami ne, sai ce wane ne zai shiga tsakanin bawa da Allah wajen tuba, ai babu laifin da Allah baya gafarta shi, ya kuma umarce shi da abin da zai aikata ya je wata ƙasa tsakanin ƙasar rahama da ƙasar azaba, mun san dai kuma kisar me. To wannan yana nuna mana Allah yana mana mu'amala ne da rahama da jin kai da tausayi, wannan kuma shi zai nuna mana dan me mu ba za mu tausaya mu junanmu ba, me yasa ba mu tausayin kanmu, me yasa ba za mu rika taimakon juna ba a lokacin da mu juna suke cikin ma'ana ƴan uwa suke cikin tsanani, a taimaka wanda ke cikin hali mara daɗi a fidda shi daga wannan yanayi, kuma kullun zuciyar mu ta zama ta fi karkata zuwa ga harkar sauki. Idan kai tsanani baka samu magani ba, ma'ana ta hanyar sauki kai baka samu magani ba, duk tsananin ka kuma ba zai samu wannan magani, don haka ka saba da uslubin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake amfani da shi kullun. Shi yasa amfanin karatun mu gasiran nan kenan, kun taba jin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tsanani da tsanani da zafi da cin mutunci da zagi da tashin hankali, ba haka yake ba, hatta tare da abokan gabansa. Yanzu kun san mutanen da ake ce matatar, kun sha jin dai tatar irin mummunan kisan da suka yi wa musulmi a ƙarni na 8 zamanin su Ibn Taymiyyah, mummunan kisa sai da kai saboda tsabar tsoron musulmi da suka shiga firgici a wannan lokaci. Idan musulmi ya ga wani daga cikin tatar yana kwance fa, shi dan tatar din bai gan shi ba, saboda tsabar tsoro zai tashi ya je ɗauko takobi ya miƙa masa ya ce in goka shi ne, firgicin ya yi yawa an kai ga irin wannan yanayi, ya miƙa masa takobi ya ce in goka shi ne. To amma kun san waɗannan mutane
daga baya me ya faru sakamakon mu'amala da wasu mutane yan kasuwa guda biyu da suka mu'amala da su da sarakunan su gabaɗayan su suka musulunta mu'amala ta hanyar kasuwanci ta sa wannan al'ummar masu kashe musulmi duk suka musulunta suka koma musulunci kuma Allah ya karɓi musuluncin su su suka rusa daular Bagdada a wannan lokaci gabaɗayan daular Abbasiya ta kare ta tafi don haka Allah baya son ka rika shiga tsakaninsa da bawa dangane da rahama ka rika cewa wani ai Allah ba zai gafarta masa ba kai a matsayinka nawa kai ka nemi gafararka kai aikin kirki amma kar ka taba cewa Allah ba zai yafe wani ba kun san kisa dai mutumin da yazo yayi wa dan uwansa wa'azi ko yayi masa nasiha yana wani laifi yayi masa nasiha washe gari ya sake ganin sa akan wannan laifi yace kai ban je na ce maka Allah ya hana abu kaza ba yace eh ya kyale shi washe gari ya sake ganin sa dai yana wannan laifin shine wai ransa ya baci shi a matsayin sa na mai wa'azi kar a saba wa Allah sai sai Allah wallahi Allah ba zai gafarta maka ba haka yake wannan mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke fadin wannan labarin hadisi ingantacce me Allah yayi Allah ce man zallazi ya ta'alla alayya Allah azfira li fulan wani ne wannan da yake rantsuwa cewa ba zan yafe wani ba sai Allah ya ce a ga yawa wannan din me yace a ga masa ghafartu lahu wa ahbattu dhanbak wa abattu amalak na shi na gafarta masa kai kuma na bata aikin ka gaba daya haka Allah ya masa Allah ya bata aikin wannan wanda yake zafin yake ganin cewa dan me za a yi kaza dan me za a yi kaza to haka ya ɗan uwa musulmi addinin nan na Allah ne kwantar da hankalinka nutsu ka risina kai din ka kyautata alaƙarka da Allah ka tabbatar da cewa kai din kana kamar yadda Bature ke cewa on good terms tsakaninka da Allah kuna shiri da Allah Allah din yana son ka shine babban abu amma daukar matakin da zai sa ka cire wa mutane kaunar samun rahamar Allah Allah ba ya son wannan don haka kada mutum ya mutu ya shiga wani yanayin da zai rika cewa shi ba zai samu kaza ba haka kamar yadda mara lafiya yana kwance ba shi da lafiya an zo ana gaishe shi sai ka ji wasu suna cewa to sauki in an ce ya jiki sai ce to ga mu nan dai ma'ana yana nuna wai ba sauki shi ai cewa da sauki din tafa'uli ne shi ko tafa'uli ya fi alheri akan tasha'umi ya kamata mutum ya rika tafa'uli ina kikkiawan fata ina cewa to alhamdulillah alhamdulillah ala kulli halin mun gode wa Allah duk tsananin ciwo karka ce a to gashi nan mu dai kan ba mu san yadda Allah zai da mu ba ai lamarin kan to ba mu san dai me za a ce ba Allah ba ya san wannan kai ce alhamdulillah akwai sauki jin cewa akwai sauki nan kuma Allah sai baka sauki amma in kana nuna cewa Allah ya manta da kai ko Allah ya saka a cikin wani bala'i haka ji wani yana cewa ya Allah yanzu ni kadai za a yi wannan irin abu ga su wani ba a jarrabe su ba sai ni wasu suna faɗin wannan abu wannan duk rashin tauhidi ne Allah baya son wannan Allah baya son wannan don haka hadisin Jabir dai yana mana magana akan kada mutum ya mutu a cikin irin wannan yanayi kullun ya zama mai kyakkyawan zato dangane da Allah subhanahu wa ta'ala أسأل الله أن يحسن أمورنا قبل يوم أو يومين سي أبن دي فارو كابن قوانا ديكو قوانا بيو ميسا يفدون لن أو دي رواية جيدة تزو تازو وسو سي قبل يومين أبن يفارو سي قبل يومين أما نن ينا سوي مغانا أبن دي فارو قبل يومين سبو دقاشي يفد قبل يوم أغبا أما ونن أبن دي كاواني akwai kokonto ta bangaren riwaya shin ya auru ya auku kwana biyu ko kwana ɗaya ne kafin yace wa yawmas sabt a ranar asabar tunda kun ga kwana hudu shi ita ce alhamis kwana uku ita ce juma'a ko don an ce kwana biyu ma'ana saura kwana biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu tunda ya rasu litinin ne wannan tabbas ba tantama to in an ce kwana biyu kafin litinin nawa ke ran yaushe kenan asabar sai ce wa yawmas sabt ranar asabar aw al ahad ko kuma litinin a wata riwaya din an ko lahadi kai ko lahadi a wata riwaya din wajada annabi sallallahu alaihi wasallama fi nafsihi khiffatan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka ga ya samu wani sauki a jikinsa sauki jikin ya dan wato yin sauki fa kharaja baina rajulaini sai ya fito tsakanin mutum biyu ma'ana mutum biyu suna dauke da shi akan kafadar akan kafadar su kafadar sa ta dama akan daya kafadar sa ta hagu akan daya suna dauke da nauyin sa kafar ma jiya take yi ba takawa take ba sallallahu alaihi wasallam li salati adh-dhuhr dan saboda sallar adhar kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son sallah to akwai zai son sallah fiye da shi babu wanda ya kai shi son sallah sallah ne alakan nan da Allah babu wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sha'awar sallah shi sa duk lokacin da wani abu ma ya dame shi in duniya ta dame shi lokacin sallah nayi da shi maza Bilal arihna biha ya Bilal kira sallah ko ma samu annashuwa da dadi mu samu zuciyar mu ta yi dadi mu gana da Allah mu yanzu gaggawa muke a gama sallar mu tafi shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu halin da yafi jin dadi a rayuwarsa irin ace yana sallah shi yasa zai dogon sujada dogon ruku'u alhaka da Allah an fa gafarta masa amma kullun addu'a ya Allah gafarta mun an gafarta masa abin da yayi da abin da bai ba ba ma ya laifin baya zunubi an ce masa in ma yayi an yafe amma duk da haka aikin sa kullun neman gafara mun kuma yanzu ba abin da muke sha'awa irin kunkuni daga liman ya tsawaita karatu ko ba kawai daga an fita shi da Allah zikin da mutum da aikin sa kuma aikin nasa koma zai yi kallon fim wani kuma ya koma majalisa a jiya ta hira amma ruhi ka ji ruhinka yana sha'awar ka gana da Allah in mutum yana da wannan ba shi da wannan abin fa a zuciya ya tuhumi imaninsa a ce ba abin da kake kyama irin ka tsaya gaban ubangijinka ka dade kana ganawa da shi kana neman gafara ya gafarta ma kana neman bukatunka ya biya maka so kake kai gaggawa ka fita ka bar shi ka je wata harkar ta duniya wannan ya nuna akwai rauni wajen alaka da Allah da kuma rauni a imani amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba kun ga irin tsananin da jikinsa yake ciki amma tunaninsa shine a fita sallah har sai an ja kafarsa tana ja ba zai iya takawa ba amma ana daukar sa a kafada wa Abubakar yusalli bin nas yana shiga masallaci sai samu Abubakar yana sallah da mutane tunda kun ga an saba da masallina Abubakar nake ko ba jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake ba an san ba shi da lafiya to ranar sauki ne ya samu da saukin ya samu bai ce bari mu sallata a zauna a daki ba a bari dai ya fita cikin mutane yana fita sai samu sayyidina Abubakar yana sallah ma'ana yana liman tunda daga an fito daga dakin kamar da yake kamar mu dauka nan ne ana fitowa to yana fitowa ne daidai kofar liman kamar nan ne yana fitowa daga dakin Aisha sai nan to yana fitowa to ga sayyidina Abubakar anan yana sallah da mutane kun kwatanta da abin yake ga jama'a kuma mamu a baya to yana zuwa haka falamma ra'ahu Abubakar zahaba liyata'akhkhara Abubakar yana ganin sa tunda yana nan ai zai ga mai shigowa kuma ya gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar ya matsa baya zai koma cikin sahu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma matsayin sa na liman a yana mun san yadda sayyidina Abubakar yake girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya za a yi ya tsaya a matsayin liman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya zama masa mamu yace ba zai iya wannan ba shine sai ya matsa baya saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a wurin sa na liman fa aw ma'a ilayhi amma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa ishara bi Allah ya ta'akkar cewa a tsayanin inda kike tsaya ma'ana irin isharar nan dai kowa zai gane kowa san body language irin wannan ko cewa ya yi masa isharar da ma'ana ya tsaya inda kake ka ci gaba da limanci qala sai yace ajlisani ila jambihi sai yace wa mutum biyun da suka dauko shi ko al-Abbas da Aliyu ko al-Fadl ibn Abbas da Aliyu radiyallahu ta'ala anhuma yadda riwayoyi suka zo tunda ba sau ɗaya aka fito da shi din ba wajen fitowar da shi waɗannan dai su ne galibi tunda su ne danginsa na jini galiban suna nan tare da shi a kansa ko da lokacin da za a yi fito da shi sallah su suke fito da shi sai ce ku zaunar da ni a gefensa ku zaunar da ni a ina a gefen wa gefen sayyidina Abubakar daga nan aka samu sunnar idan mutum biyu za su yi sallah ɗaya tsaya a dama ɗaya a hagu su jeru to sai yace ku zaunar da shi a gefansa fa ajlasahu ila yasari Abi Bakr sai suka zaunar da shi a gefan hagun na Abu Bakar to idan za ku sallah da kai da mutum daya kai ne liman ina ma mu yake tsaya dama ko liman shine a hagu wannan shine daidai to tunda aka zaunar da shi a gefen hagu kaga kenan shine liman mun fahimci abin shi yasa sai Abubakar ya koma mamu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo shine liman ai mun gane zance to gashi shine sai yake cewa fa ajlasahu ila yasari abubakarin fa kana abubakarin yaqtadi bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sai sayyidina Abubakar ya zama yana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wayusmi'u an-nasa takbira kuma yana jiyar da mutane kabbara wannan shi ma daga nan aka samu hujjar idan mutane ba sa jin kabbaran liman to a samu wani ya rika daga sauti in liman ya ce Allahu akbar yayi ruku'u wani ya ce Allahu akbar in ya dago ya ce sami Allahu liman hamidahu a samu ladan ya ce rabbana walakal hamdu daga nan wannan daga wannan aka samu asalin haka ne amma mun san asalin sa dalili shine idan mutane ba sa jin sautin liman kafin wannan ranar yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba shi yake yin kambara iyata sa ake ji mun fahimci abu wannan ya nuna ya halatta idan akwai larura ko idan larura ta auku ko liman ya shiga irin wannan halin ba shi da lafiya in yi kambara mamu ba sa ji ko irin yanzu a ce ba zamani yanzu a ce an dauke wuta kuna cikin sallah sai aka dauke wuta kuma sautin liman saboda yawan jama'a kamar a ce sallar juma'a ake yi ba za a iya ji ba to ya halatta wani ya daga daga tsakiyar masallaci in su ma na waje ba sa ji wani a wajen masallaci shi ma ya daga daga lokacin da liman ya kowace kabbar amma idan kowa yana ji ko akwai ta hanyar laspika ko kuma adadin bai kai yawan da sai an sa laspika ba ma kowa yana ji to ba a yin ladanci irin wancan mun fahimci abu wannan ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abin da ya faru kenan a wannan rana tafasili detail na zancen sallar wani kila ya kawo tambaya yace to ya aka cika sallar idan an riga an yi raka'a Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo to kuma ya za a yi ko to ba a gaya mana yadda abin ya auku ba Usman suna cewa ai tun farkon sallar ne kafin a yi ruku'un farko shikenan in ko wannan ne kun ga ba wani zancen rikici yauwa to mu je qabla yawmin me ya faru wuni guda kafin rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana kenan ran yaushe lallahi wa qabla yawmin min alwafa kafin rana daya mana rana daya kwana daya kafin rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato yawmul ahad ranar lahadi kenan ataqa annabi sallallahu alaihi wasallam zilmanahu ya riga ya ji a jikinsa litinin din nan ba za ta wuce ba zai ci kuma dama an gaya masa tafiyarsa ta zo don haka ranar lahadi duk wani bawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mallake shi to ranar ya sai yanta su yace duk ku je an yanta ku gaba daya ba wani bawa karkashin sa har yi rasu wa tasaddaqa bi sittatin aw sab'ati bi sittati aw sab'ati dananira kanat indahu sannan yayi sadaka da dinari guda 6 ko 7 dinari 6 ko 7 na kudi shikenan abin da yake tare da shi shi ma ya dauka ya bayar sadaka sallallahu alaihi wasallam so yake ya fita daga duniyan nan kar a ce da wani abun mallaka ma da ya mallaka na duniya kai lalle dole mu samu abun koyi a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba mu yadda muke kowa ya zo yana kan gadan ana bashi labarin cewa wani filin kawa ne ya kwace la'alla ma sai zuciya ta buga ko ba kamar filin nan naka na wuri kaza maimakon ya ce ni ko ina nake zancen fili ina ta kaina zan haɗu da ubangiji maimakon ya kira ya ce wannan filin aje a gina masallaci wannan abawa ne wannan ai kaza wannan ai kaza duba kuma ku ga shi da yake tsarinsa daban sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa gudun duniya lokacin da ya je wa Sa'ad ibn Abi Waqqas ba shi da lafiya da ya je yana ba da wasiyar dukiyarsa gaba ɗaya sai ce masa a'a kada ka bar iyalanka babu dukiya. Amma kun ga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai damu da wannan tunda dama ina ayyan shi lokacin duk sun rasu saura Fatima ko radiyallahu ta'ala anha kuma ta bi shi bayan wata uku, daga harkar duniya ba ita ce a gaban sa. Dan me har za a zo ma a kirkiro wani abu daga baya a zo a ce saboda wata ƙasa, wata gona a ce Fatima ta zo ranta ya ɓaci, har a kafa addini ana tsinewa Abubakar akan wannan abin da ba ɗauka ya kai gidansu ba. A ce fadak sayyidina Abubakar ya hana Fatima, azzalimi ne awwalu zalimin kaza da kaza da kaza. Kuma mun yi zance akan wannan abin anan ko lokacin da muka zo maganar fadak, me sayyidina Abubakar ya yi da fadak, wannan gonar ta fadak, abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba ana zuwa noma, abinda aka noma ana ci da gidansa da shi, haka ya ci gaba shi sayyidina Abubakar. Aje a nomo abinda aka noma, amfanin gonar a kawo a ci da ahlul bait, a raba shi a matsayin gado shi ya hana. Amma abinda aka saba yi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine abinda sayyidina Abubakar. Umar ne da yazo sai dauki abun ya bewa Abbas da Aliyu, yace wannan abun tunda ku ne shugabanni a ahlul bait ku rika kula da wannan abun ana gudanar da shi. Ba bayarwa yace shi ma a raba gado ba, kuma da suka karba din ba su raba gadon ba. Inda raba gado shine daidai da suka karba da Abbas da Aliyu da sai su raba gado. Amma sai aka ci gaba da aje a noma, ayi noma a dauko amfanin gona a ci da ahlul bait. Ahlul bait kuma a lokacin da matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran danginsa na jini shi ake nufi, kuma haka dama shine ahlul bait. Haka sayyidina Uthman yayi, sayyidina Aliyu ku duba ku gani lokacin da ya zama khalifa sai ya dauke ta daga wannan kulawar da suke yi da shi da Abbas, aka ci da hannun Abbas gaba ɗaya, sai aka koma yadda ake yi zamanin sayyidina Abubakar. Shi Aliyu shi koma tsarin Abubakar ma kun ji karewa ke da ga wato waɗannan abubuwan. Sai kai mamakin yadda haka kawai za a zo a kirkiro wani abu don a sa mutane gaba, kuma a rasa wanda za a yi gabar da shi sai waɗannan manyan bayin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda ya zama liman ga mutane, sallarsa ya yadda da ita sallah ce ga mutane. Amma kuma abun waɗannan mutane a ce shi kafiri ne saboda abinda ba sa nan aka yi. Haka kawai mutum ya ji wata riwaya ta hadisi haka ga yadda kuma take, malaman duniya duk ga yadda suka fassara ta, kai kuma ka zo ka bata wata fassarar da zaka kafirta Abubakar akanta, an yi hasara ko Allah ya sauke. Allah ya sauke. To wannan shine abin da ya gudana, sai yake cewa wannan dinari guda shida ko bakwai a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka ya bada sadakar su, wa wahaba lil muslimina aslihatahu, ya dauko makamansa gaba daya ya biyo musulmi duk wani makami nasa ya dauka ya ce gashi aba wannan. Wa fil layli, a dare lokacin da dare yayi, arsalat aishatu bi misbahiha, ta aika fitilarta a ci balbal wanda ake sawa mai, ta aika imra'atan minan nisa'i, wurin wata mata, wa qalat tashi aqtiri lana fi misbahina min ukkatiki samin, ki sanya mana mai a cikin wannan fitilar tamu, mai dai na wanda za a sa fitila ta ci ta ci balbal. Kun san ai kun san a ci balbal lokacin da aka yi take ko da yawa daga cikin ku sani, ko in ce mafi yawa ba su sani ba, yanzu an daina amfani da ita ko ta koyi ma ta bai wanda fitilar koyi ma ta batta ko ta kadan zir sai toshilar din China nan dauke wuta. To Aisha ta ce aqtiri, ki diga mana, shine ma'anar aqtiri, ki diga mana fi misbahina, a wannan fitilar tamu, min ukkatiki, min ukka. Ukka an ce ukka yar jaka ce karama ta fata wadda ake sanya mai a ciki, domin lokacin ba kwanika komai daga fatan nan ta dabbobi za a saka a kulle shi, ana yin salka ta ruwa, to ana yin wata salkar kuma ta aje man gyada da kuma mai irin wannan da za a sanya a fitila, domin lokacin ba su da kwanika sai akushi da za a sassaka daga ice a mai da shi kwano, shine akushi. To amma kwanika da ake bugawa sosai a kwano irin namu ne yanzu duk babu, balle tana ce tangaran da makamantansu. To sai ta ce daga wannan salkar ta mai ki dan diga mana assamin assamin shine man yawa dan kitse da ake amfani da shi a sa a fitila wa kanat diruhu wannan me take nuna wa me yasa ya kawo mana wannan kissa yana nuna mana cewa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta man da za a diga a fitila babu sai an kai wuri an roko Aisha ta aika a sako a dugo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fitilar a kibalbar a dugo mata mai wa kanat diruhu lokacin akwai silkensa silken yaki rigar karfe da ake sawa ana yaki shi ake ce ma dir'a marhunatan inda yahudiyin bi 30 sa'an min sha'iri la ilaha illallah wani abun kuma har yanzu wannan silke na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana wurin wani ba yahudi mai sai da kayan abinci da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika aka bashi sa'i guda 30 na sha'ir alkamar sha'ir sha'ir nau'i ne na alkama ba kudin biya yace ga silkensa nan a matsayin jingina sai a bashi wannan bashi lokacin da aka zo aka biya sai a dawo da rigar wannan silken a wannan yanayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu dan Allah menene na burin mutum a ce sai ya mallaki duniya sai ya mallaki kaza sai ya mallaki kaza in wanda yafi kowa tsoron Allah wanda yake da tabbacin shiga aljanna shugaban yan aljanna babu mai shiga aljanna sai ta hanyar sa kun ga yadda rayuwarsa take a dangane da duniya amma mu yanzu fada akan fili da wa da kani ba sa shiri saboda an zo ra bangado wane ya kiyafa nasa bangaren taku daya ana fada akan sa ai shekara biyu a kotu tsakanin wa da kani akan riga akan hula akan abubuwa akan babur keke kun san tunanin mu daban na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah maduki ya dawo da mu kan hanya to sai akhiru yawmin min alhayati to ko tsaya zamu akan wannan ba za mu kare shi ba kuma magana akan sa tana da wasu abubuwan da ya kamata mu saurara insha Allah ba laifin da dama da lokacin ya matso sai mu tsaya anan darasin mu na gaba sai mu ji yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu a ranar karshe menene ya auku da yadda ihtibarin ya auku mu hado abin gaba daya yafi maimakon mu gutsire shi mu kai shi yadda kila fahimtar ba za ta kai yadda ya kamata ba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya taimake mu akan tsayawa akan wannan hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa waɗannan darussa su yi mana aiki a ƙwaƙwalenmu Allah ya sa su yi mana aiki a maganganunmu Allah ya sa su yi mana aiki a fahimtarmu Allah ya sa su yi mana aiki wajen mu'amalar da muke da junanmu Allah ya ba mu haƙuri Allah ya ba mu gudun duniya Allah ya sare mana al'amuranmu Allah ya ba mu haɗin kai da son juna duk abin da zai wargaza mana lamari Allah ya kaɗe shi Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu Allah ya taimaki shugabannin wannan ƙasa tamu akan tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma maganin matsalolin da al'umma suke ciki Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga kowace fitina da za ta iya aukuwa ta hana mu zaman lafiya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik